وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Allah yana cewa a lokacin nan su mala'ikun nan za su tambaye wannan kafirai da za su shiga wuta su ce to yanzu a zaman ku na duniya Allah ya tura muku manzo ko ya tura muku manzanni. Mala'ikun za su gaya wa su waɗannan gungun mutanen da za a jefa cikin wuta bayan sun tambaye su mai gargaɗi ya zo muku suka ce eh to da yanzu me kuka ce muka karyata shi muka ce Allah bai saukar da wani abu washi ba sannan sai su mala'ikun suke to lallai kuna da su kafiran suka ce wai sai suka amsa wa su manzannin da cewa ai manzannin suna cikin ɓata. Bata wanda yake mabayyani kana iya faɗa haka ko ku su mala'ikun su tunne ku kun bata bata mabayyani duk wannan fasarori guda biyu na iya dauka. Mala'ikun za su tambayi su wa'annan kafir to ba ku ji ne lokacin da aka zo ana isar muku da sakon Allah ana razana ku wannan wuta ba ku ji ne ko ku ba ku da hankali ne me ya faru an zo an muku gargaɗi ba ku ji ba ku da kunnuwa ne ko ku ba ku da hankali ne ba ku ji ba ne ko ba ku hankalta ba ne har kuka tsinci kanku a wannan wuri. Jiya na gaya muku jama'a wato kafin a shiga wuta sai an wato an hasaura katangu da shingaye da yawa saboda Allah bai sauƙaƙe hanyar shiga wuta ba amma hanyar shiga aljanna ta sauƙa ce idan ka ji tsoron Allah kai imani ka bi Allah ka ce a menene shirin shiga aljanna ne amanu wa amilu salihati ka yi imani ka aikata aiki mai kyau zaka ji Allah ta'ala yana cewa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة wanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka wannan sune yan aljanna amma kafaru ba sai kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'i al-akhirati wadanda sun yi kafirci sun karyata ayoyin Allah sun karyata tashi bayan mutuwa sun karyata sa al-kiyama dan haka sai ake to nan za su shiga wuta saboda ita wuta sun ta hududullahi fala ta'ata wa sai ka kitsare wannan abu an ce karka kitsare ka kitsare karka zo kusa da wannan shingen ka je kusa da shingen sai ka yi ta haure haure ka haura wannan katanga ka haura wannan shige kafin ka kai kanka shiga wuta shi yasa idan mutum ya kitsare wannan process mai tsawon yaje zai shiga wuta kafin ya shiga masu gadin za su ce a me ya kawo ka nan ba a zuwa kai maka gargaɗi ba ne sun ce an zo mana a kai mana gargaɗi har da su kafiran za su fara a me kuka amsa wa masu gargaɗin me ya kawo ka wannan waje muka karyata shi muka ce Allah ta'ala bai saukarwa wani kowane irin abu ba wani sako da Allah ya taɓa saukarwa daga wajensa muka ce su waɗanda suka ce ɗan aikin Allah ne suna cikin ɓata bayyanannen ɓata sai su mala'ikun su tambayi ɗan wutan su ba ku da hankali ne ko ba ka ji ba ka gani sai ɗan wutan su amsa su mala'ikun wa qalu sai ku lau kunna nasma'u a ina muke da muke ji ina muke da wani kunne na ji lau kunna nasma'u ai da muna ji ji na fatinta au na aqilu in da muna da hankali na tunani ma kunna bi azabi asabi sa'ir ai da ba mu zama ɗan wutan sa'ir ba ma'ana jin su bai musu amfani ba haka kuma hankalin da Allah ya ba su bai musu amfani ba dan haka jama'a wajen kunnuwa da Allah ya ba ku to ku ji abin da zai muku amfani ku yi aiki da shi hankali da Allah ya ba ku yi tunani akan abin da yake dadai sannan abin da ya kamata ku tuna zai muku amfani ku duniya da lahira ku yi amfani da hankalinku wajen tunawa da aikata abin da ya dace abin da zai zama alkhairi gare ku duniyan ku da lahiran ku kar ku yi wata da dama da Allah ya ba ku na ji ma'ana kunne da kuna ji din nan sannan kun ji kuma kuna da hankali kun hankalta ku ji abin da zai zama muku alheri ya muku amfani sannan kwakwalwarku ku mai da ita mai tuna abin da zai zama alheri gare ku domin kun ji kafirai lokacin da za su shiga wuta da mala'iku suke tambayan su baku da baku ji baku da hankali zuka sha me ya amfani jin mu da hankalin mutum da tun daga inda muka tsinci kanmu za mu shiga wuta lau kunna nasma'u inda muna ji na fahimta auna aqilu ko muna hankalta ma kunna fi ashabi sayyid da ba mu zama ɗan wuta na sabi ba fa ta rabu bi zambi ubangiji yake cewa
sai su yi itirafi akan zunuban su su da kansu, mana a lokacin da suka ga wuta za su shiga su waɗannan kafirai, sai su tabbatar su kurobe su tabbatar wa kansu da kansu cewa sun karyata annabawan nan, kuma annabawan sun zo musu, sannan sun karyata abin da ya zo musu daga wajen Allah, sun ce Allah bai shukar da wani abu ba, sannan sun ce wa annabawan nan batutu, sannan su tabbatar wa kansu da kansu cewa Allah ya ba su kunne sun ji saƙon amma ba su amfani da abin da suka ji ba, su tabbatar da cewa Allah ya ba su hankali amma ba su hankalta da hankalin da Allah ya ba su ba. Fata da su biyan biyu fasuhukan da ashabi sa'ir, ubangiji subhanahu wataala yana cewa me saka rahama ta tabbata ga waɗanda suka gamana za su shiga wutan sa'ir, da larabci za ka ce subuk kaman kura, ma'ana sai a kori dan ashabi sa'ir a kora su shiga cikin wutan jahannama, amma yana iya ɗaukan fasuhukan kan sai ka ce fabu'udan lahum anir rahmatillahi, sai me saka rahama ta tabbata musu rahamar Allah ya zamana ba su tare da rahamar Allah. Kun san jama'a duk wanda aka ce baya tare da rahamar Allah to wannan ya kade ya shiga uku. An ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har dai ya bar duniya kansa babu gashi farare da yawa, gaba ɗaya shilin furfura akan annabi ba su wuce 16 zuwa 17 ba, kuma har ya kai kusan shekara 60 bai da furfura a kansa sallallahu alaihi wa sallam. Da aka saukar musu da surati Yunus da surati Hud, to a ciki sai Ubangiji ya bada labari na wasu annabawa, irin gwagwarmayar da annabawan irin gwagwarmayar da suka yi, sai Allah ta'ala yake cewa ku annabi Hudu da ya je wajen Adawa ya isar musu da saƙo, Adawa suka karyata shi, Allah yake sai na ɗanɗana musu kuɗa ne musu azaba, shi ku Hudu na tsiratar da shi da rahama daga gare ni. Annabi Salihu shi ma da na aike shi wajen Samudawa, Samudu suka karyata annabi su annabi Salihu, Allah yake na ɗanɗana musu kuɗa na halakar da su ne musu azaba na tsiratar da shi. Kuma za ku ji duk kafiran su Allah ta'ala ne za ku jana cewa ala bu'dan li Samud ko ala bu'dan li Adin qaumi Hud ko ala bu'dan li Madyan kama ba'idat Samud, sai Allah ya ce rahamar Allah ta yi nesa wa Adawa mutanen annabi Hud, ko ya ce rahamar Allah ta yi nesa wa Samud mutanen annabi Salihu, ko rahamar Allah ta yi nesa li Madyan kama ba'idat Samud, ga mutanen Madyan da aka aika musu Shu'aib suka karyata shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wannan maganganu da Allah ya yi ya ambaci wasu al'ummu, sannan ya ce rahamarsa ta yi nesa gare su, annabi ya ce wannan ya razana shi har ya sa kansa ya furfura. Don haka jama'a ku yi ta roƙon Allah rahama, Allah ka ba mu rahama, Allah ka ba mu rahama, Allah ka ba mu rahama. Da ya je ƙarshen suran sai ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya Rasulullahi ban aike ka zuwa ga duniya ba face sai dan ta kasance rahama ga alam. Rahama malamai suke cewa ina kace alam duk abin da ba Allah ba alam ne, wal alamu ismu ma ji Allah ta'ala, idan aka ce alam duk abin da ba Allah ba alam ne, ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahamar Allah ce ga kowa da kowa, shi ne rahamar nan na Allah wanda da ita ne ta tsiratar da annabawan nan da ya bada labarin su a sura yayin da ya kawo azaba wa kafiran annabawan. Don haka rahamar Allah Muhammadur Rasulullahi, shi yasa duk wanda bai son annabi baya tare da rahamar Allah, kuma duk wanda aka ce yana nesa da rahamar Allah ya shiga uku ya kade azaba zai shiga. Don haka jama'a ku bi manzon Allah, ku so annabi Muhammadu, ku so shi a zuciyarku sa'ilin nan ku bi shi. Bi ba so baya amfanin mutum, idan ka ce wata za ka yi biyayya wa sunnan annabi ba ka san ka ba zai maka amfani ba, duk yadda ka kai da ibada ko kullum azumi za ka dinga yi da daddare ka tashi kai tana jinkiri, amma in zuciyarka za ta kaunan manzon Allah wallahi ibadar ka ba zai maka amfani ba, wuta za ta shiga. Sannan ku sani gaba san annabi zuciya ta kaunaci annabi sai ya amfani mutum ko kafiri ne ko mushriki ne, sai annabi yake da wannan daraja. An ce ko zamanin annabi Musa an taɓa wani bawan Allah, shi bawan Allahn saƙo yake kullum saƙo da daddare kulob gidan jiya da rana karka aikin sa ne saƙo, kuma Allah ya bashi tsawon kwana yake kar wajen 200 shaida tasa da mutane suka yi shi ne da an kira shi wani aizazara zai fashi gini kowa abinda ya san shi kenan, ba a san shi da wani aikin alheri ba ruwan gani ibada, sai ya mutu. Da ya mutu sai banu Isra'ila sai suka dauki gawarsa sai suka je inda idan dabbobi akwai katar rami rami ana zuba bola ciki sai ne idan dabbobi suka mutu mushe a cikin ake jefa su a cikin wannan rami kai sai suka dauki gawarsa suka jefa wadan ana zaba da wata alkurma ko darajar da yake amamata littafi ya sai suka aka sai kabari saboda halin sa da tabiya annabin zamanin annabi Musa ne Allah ya yi wahayi wa annabi Musa cewa ya je ya cire gawan mutumin nan da aka jefa shi inda ake sha shara da musa na dabbobi wannan katar rani ya cire shi daga wajen da aka jefa shi ya yi masa sutura ya yi masa wanka ya sa masa littafi ya haƙi rani a makabarta na mutanen kirki ya je ya sa shi a wajen sai annabi Musa ya ce ya Allah ubangiji in nace zan yi haka banu Isra'ila za su dame ni ya Allah da tambayoyi sai Allah ya ce eh umurni na zaka haka nake so kai sai annabi Musa ya ce ya Allah soya tsakanin ka da wannan bawa naka tunda mu duka abin da ya bayyana mana abin da yake sai Allah ya ce eh abin da haka yake yi wannan safa amma yana da wata ɗabi'a lokaci lokaci yana buɗe littafin da na baka na at-taura yakan karanta lokaci lokaci idan ya je inda a cikin littafin at-taura aka kawo labarin manzon Allah Muhammadu inda aka rubuta suna Muhammadu a cikin at-taura sunan annabi Muhammadu manazil at-taura ta kawo sunansa annabi manahim shine munhanin to shi mutumin nan idan ya buɗe at-taura in ya ga wannan annabi mai suna manahim din nan gashi ba da a aiko annabin ba ba a aike shi ba ba da tsakanin ma sai annabi Isa ya zo kafin zamanin annabi Muhammadu amma saboda at-taura ta kawo labarin annabi Muhammadu da shifarsa shi mutumin nan da ya ga wurin sai ya dinga sumbantar sunan Muhammadu ya dinga sumbanta yana sawa a fiskarsa saboda san wannan mai suna aikin kawai da yake kenan na alheri ko ba kawai ba yana sumbanta yana san wannan suna yana san mai sunan Allah yake dan wannan abin da yake yi na gafarta masa laifi da yake kai shekara 200 din nan dan san wannan suna san mai sunan nan Muhammadur Rasulullahi Allah yake ya gafarta masa shi yasa yake ya masa sutura ubangiji ce duk da ban da ni ya yi masa dan ya so mini abun so wuri na shine Muhammadur Rasulullahi sannan ubangiji ya ce Musa ka ga abun Isra'ila in sun matsa maka da tambaya na gafarta maka zan sa ki a aljannan ni'ima har ma na riga da yanzu haka zancen nan da nake da kai Allah ya ce ga mai Musa na daura masa aure matan hurul in 70 suna jira sa gidan aljanna saboda ya so annabi Muhammad to ashe kun san jama'a shi ne duk ibada ba ta zama ta cika kai kadan babu ita ma in dai ba san annabi Muhammad sannan kar ku manta ku duba ku karanta ku buɗe sahih al-bukhari yau imam al-bukhari ya kawo labari na babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Lahab kowa ya karanta tabbatar da Abu Lahab wa tab ma zana al mubalighu wa ma kasab fi islana ram zata lahab wa imra'atu wa malatu al-hadab fi jidha hablun min masad to ku karanta sahih al-bukhari lokacin da Abu Lahab shi Abu Lahab babban manzon Allah ne ainihin sunan shi Abdul Uzza da shi da mahaifin manzon Allah ubansu da ƴaƴan Abdul Muttalib ne wata rana lokacin da saƙo ya fara zuwa wa manzon Allah da ya shekara uku sai aka ce ya bayyana kira domin da aka aiko annabi yana da shekara 40 shekara uku annabi bai fito tun ya bayyana kira ba sai dai an ce wa anzur ashiratal aqrabina kai gargadin nan wa danginka na kusa to sai zamana ya kira matarsa ya kira su sai ibn al-harisa su sai ibn ali sannan kuma da su abokai irin su Abubakar gida gida haka na kusa kusa yake kira har tsawon shekara uku ko da aka shekara uku sai aka ce annabi fasda bi ma tuma tsage umurnin da aka baka ka faɗa kowa ya ji to sai manzo Allah ya hawo kan dutse na Safa sai yana ya banu abdu manajin ya yana kiran dangojin kabilu na mutanen Makka sai yana cewa Muhammad muna ta jin muryar Muhammad a kan dutsen Safa sai ta ce to wani abu ya faru tunda Muhammad ne yana kira dan su kansu a lokacin suna masa kirari da ne gaskiya ne duk abin da ya fito a bakin sa gaskiya ne bayan sun cika sun yi dandazo shi ko yana kan dutsen Safa sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yake ce musu a ku ga abin da zai na tara ku jama'a shi da shi ba mu sani ba idan na faɗa muku yanzu ga mayaka sun shigo faɗa da kayan faɗa sun tun ƙaro garin nan naku na Makka za su zo su yaƙe ku za ku yarda da ni sai su fita Muhammadu za mu yarda wani ai baka taɓa kabbu ma jarabna alaika bil kabiri ba mu taɓa jin kayan ƙarya ba duk abin da ka faɗa gaskiya ne in ka ce ga mayaka to lallai akwai mayakan nan annabi sai ya ce to gaskiya ba mayaka ba ne ni manzo ne na Allah zuwa wurinku Allah ne ya aiko ni zuwa ga duk duniya hadda ku a cikin garin ku abin da sakona ke tafi da shi yake dauke da shi ku daina tsaki ku kadaita Allah sannan ku daina batun gumaka sannan ku yarda da ni zakada ne dan aikan Allah ne shi aka yi shiru an duba kwar magana to a wajen da aka taru hadda shi wannan Abul Abi shi aka rasa wanda zai tanka wa aikin Allah kun san yanzu idan mutum yayi faɗi wata bakuwar magana haka ko ana da yayin abu ba dai ba a cikin taro idan aka rasa wanda zai tanka masa in akwai babban sa zai iya tanka masa duk sai mu saki haka ne so da zamin shi ya fi kowa kusa da shi so ko da aikin Allah ya ce Allah ne ya aiko shi a daina tsafi a yarda da annabcin sa sannan kuma idan aka yarda da annabcin sa aka daina tsafi akwai gidan aljanna in aka tsayyata shi aka ci gaba da bautan gumaka da shirka akwai gidan wuta to sai Abu Lahabi sai ya nuna wa mandan Allah ya ka yace tabban laka ali haza da aukan tabban laka zai zagi mandan Allah babban sai ya zage shi to kun san al'adar Allah idan ka zagi mandan Allah annabi zai ramawa amma Allah baya kalewa a zagan masa annabin sa sai ya dauki fansa aka zo kar masa da tabbata da Abu Lahabi wa tab ma gana an wal huwa ma kasab sai islam aran za ta lahadin wa maratu wa malaku ko malaku alhaqq sabani riwaya fi jidha hablu min masal Abu Lahabi da kaman nan Allah ne amma Qur'ani kun ji Allah ya ce mana ya halaka sannan kuwa hannun sa ya halaka sannan ubangiji yace zai sa shi a wuta za ta lahab dan haka Abu Lahabi dan mutai to lokacin da Abu Lahabi ya rasu shi Abu Lahabi ya rasu bayan an dawo daga yakin Badar dan wani ciwo ne ya same shi har kawai yana ta kumbura ko da aka dawo daga yakin Badar bai dade ba kuma aka ba shi labarin duk abokan zaman manyan kafiran Quraysh Makkah din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shika da su barzahu ya karkashe su su Abu Jahl sun mutu su Utbah sun mutu su Shaybah manyan manyan gaggagan kafiran Quraysh su Uqbah dan Abi Mu'ayyad duk an shi da shine babban dattijo a lokacin a garin Makkah ya fi kowa shekaru Uqbah dan Abi Mu'ayyad shi ma ya an shika da shi barzahu kawai shi da nan sai zuciyar ma ta buga dama bai da lafiya shi ke ne sa ba haka sai ya mutu da Abu Lahabi ya mutu abin da nake so in kawo labarin da zan ba ku magana da zan gaya muku da ya mutu sai dan uwansa shi ma babban annabi ana kiran sa Abbas Abbas sai ya yi mafarki da Abu Lahabi yace masa dan uwana ya kace kici dan na san yanda kake annabi Muhammad da yanda kai kina kasha kai da matarka ko da Abu Lahabi ya mutu al-Abbas ya yi mafarki da shi yake ce masa ya yake ciki dan ya san yanda ya ja da annabci manzon Allah da yanda ya cutar da manzon Allah da yanda ya tsata musulunci da yanda ya tsaya kan annabi ya tsaya kan addinin musulunci sai Abu Lahabi yake cewa gaskiya ne yanda yake ciki babu shau babu dadi sababi dan yayi fada da musulunci ya kafir shi annabi Muhammad sai Abu Lahabi yake cewa wa al-Abbas dan uwansa yace amma yana samun saukin azaba a wutar jahannama aya kasha ko ya tsunta ruwa sabani an ce ya kasha manuniya an ce ya tsunta ko da ranni tilin ana ba shi wani abu yana dan tsotsa to wannan abu yakan sa ya dan ji dan sauki a cikin wutan jahannama amma baya samun wannan abu a saman ya kasha ko ya tsunta sai ranar litinin al-Abbas ya tambaye shi me yasa sai ranar litinin kake samu sai Abu Lahabi ya ce an gaya masa dalilin samun saukin azabar da ake masa bul litinin a wutan jahannama ya samu abun tsotsa a saman yaka ko ya tsunta litinin da aka haifi manzon Allah dama ran da aka haifi annabi ran litinin ne to da aka haifi manzon Allah shi Abu Lahabi yana da wata kuyan gaske ana kiranta Suwaida Suwaida ta sheka da gudu ta samu Abu Lahabi ta ce masa mai gida matar dan uwanka Abdullahi ta haifi ɗa namiji Abu Lahabi sai ya farin ciki al'adar Larabawa idan aka samu musu albishir mai daɗi wanda ya kawo bisharan suna son su suna girmama shi sukan ba shi ɗan kyauta Abu Lahabi ya ce wai wannan labari da ke sami ne yau ba wanda zai labari mai daɗi kamar sa ya wai da zai ba ta kyauta babu sai ya ce to na ƴantar da ke ke bai wata ce amma ni sun zama ɗiya saboda wannan labari da kika sami na farin cikin aihuwan wato Aminatu ta aiki wato ɗa shine Muhammadu Rasulullah don haka ran da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo Abu Lahabi labari ya yi farin cikin aihuwan annabi na wannan rana har wanda ta kawo labari ya ɗantar da ita to jama'a ko kun san wannan farin ciki na wannan rana na lokacin shi ya sama wa Abu Lahabi saukin azaba a wutan jahannama da wani kire to ina ga musulmi mu'mini mai kula da salloli mai kulawa da tsare dokokin Allah mai yin alkhairi mai zuwa umra ya je haji ya yi sadaka ya yi biyayya wa iyaye ya karanta Qur'ani sannan ga son annabi Muhammadu a zuciyarsa shi ne wani malami yake cewa ana kiran shi Shamsuddin Muhammad ibn Nasir al-Dimashqi yake cewa idza kana hadha kafiran jaa zammuhu bikabbat yadahu fil jahim mukallada ata annahu fi yawm al-ismail da'iman yukhaffafu anhu للشرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول دهنه بأحمد مشرورا وما تبوسيدا في شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي يكي سوى إذا بيض من الكاذب إذن سوء أبو لهب ياسو النبي أرانا بأكا زمن دم الله wannan san da yayi har ma ya bada tukuici wacce ta kawo masa labarin aihon yan tabba ita san ya masa amfani har yanzu mana yana kama masa saukin azaba a wutan jahannama kowane litinin ina zatanka ga musulmi mumini wanda zuciyarsa take cike da kaunan annabi Muhammadu ka hada wannan abu guda biyu Abu Lahab ya kai mandan Allah sun ya masa amfani mushriki ne a wutan jahannama ne a wutan jahannama ya samu saukin azaba dan yayi farin ciki da aihuwan annabi randa aka yi mandan Allah to ina musulmi mumini wanda yayi farin ciki da aihuwar annabi kuma ya zamana ga musulunci ga imani ga aiki dan haka jama'a ku yi kokari ku kaunaci annabi Muhammadu kar ka ji maganar wani ya ce a'a bin ake shi wai ka bi annabi ka bi shi kar ka shafi sai ba amfanin bin naka ka bi annabi ba ka shafa ba zai maka amfani ba bin so shi ne gawa kafin bi so shi ka bi shi amma duk abin da za ka yi na biyayya wa manzo Allah ba ka shafa wallahi ba zai maka amfani ba shi Allah da ya da ka ce ba ruwanka da annabi Muhammad Allah kake so sai Allah ya so taho amma bari in ga maka abin da yake wurin manzo Allah inna ladaina ankala na wajhima wa aaman zaqu satnu azabal alim in dai kace ba ruwanka ba ka son annabi kai Allah kake so to tafi wajen Allah Allah zai ga maka abin da ke wajen ka wutan jahannama ne yake wurin Allah shi ko annabi bil mu'minin ra'ufun rahim mai tausayi ne mai jin kai mai hakuri ne walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli shi manzo Allah yake ji duk rahama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin komai na manzo Allah sauki sauki kun san ajinin kiyama fa jama'a idan manzo Allah ya zo yana ceto shi kansa shaytan sai ya ce ku ta zo ga kabure yan uwan sa manyan kabure ku ta yi mata ta samu saboda yana da san zai shiga cikin cikin manzon Allah saboda tausayi irin na manzon Allah saboda haka manzon Allah rahamar Allah ne manzon Allah ni'imar Allah ne manzon Allah falala ne daga wajen Allah annabi falala ne annabi ni'ima ne annabi rahama ne Allah ta'ala yake faɗa a wannan aya da muke ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lokacin da aka sa kafirai a cikin wutan jahannama ubangiji yake cewa masu gadin wuta su tambaye su cewa ba ku da hankali ne kuka tsinci kanku a wannan wuri ko to a'a ba ku ji ne sai su ce laukun na nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sha'ir fa'tarafu bi dhanbihim sannan su furta su itirafi da dhunubin su su kafiran nan wa suhuqan li asabi sha'ir rahmar Allah sai ta zama ta yi nisa ta nusanta ga waɗanda suka zamo ɗan wutan jahannama ne innal ladina yusuna rabbahum bil ghaibi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗannan da suke tsoron Allah ubangijin su a ɓoye lahum maghfiratun ubangiji ya tanada musu gafara wa ajrun jalata kabirun wanda yake babba yaya ne tsoron Allah a ɓoye malamai suke cewa wani abu kake nema sai ka samu abu amma ta hanyar haram sannan ba wanda yake ganin ka za ka iya daukan wannan abu ta hanyar haram da ma kana bukata amma ba ka san Allah yana ganin ka daga kai sai Allah ya koyi sai ka ji tsoron Allah din nan baka dauki wannan abu ba tare da kana bukatan abu ka ji tsoron Allah ka ji ka dauka to masu irin wannan hali to su ne Allah yake cewa lahum maghfiratun wa ajrun kabir Allah ya shirya musu gafara da lada babba shine wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wanda duwe ji tsoron tsayuwa gaban Allah ya hana ransa shin wani abu da take so wanda ba daidai ba to sakamako Allah zai sa shi a gidan aljanna sai ka ga jama'a duk abin da kake so duk talautin da kake ni sai ka samu kuɗi na haram kuma kana iya kwasan kuɗin nan ka sa su cikin akawun ko a ɗaki ko wani wuri ba wanda ya gani amma wanda yake kowa gani shine Allah yana ganin ka sai ka kike yi mu'amala da wannan kuɗi to Allah ta'ala ya ce ai maka albishir da zafara da babban lada shine gidan aljanna idan ka tsoya
karka dauka cewa Allah baya tare da kai duk inda kake Allah yana tare da kai alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu idan ku uku ne Allah shine da hudunku idan ku hudu ne Allah shine na biyar dinku kuma ko kun haura haka idan ku biyar ne Allah shine na shidanku ko kun haura haka ko kun tafi haka ko kun wuce haka Allah yana tare da ku to wannan aya tana koyar da mu ne jin tsoron Allah ma'ana ko kai kadai ne Allah ne na biyonka ma'ana da zaka tuya kai kadai a kashi kana tunanin zaka aikata wani sabon Allah karka dauka ba kai kadai bane Allah yana wurin yana tsira tare da kai yana kallon ka to ka ji tsoron Allah yayin da ka fakai ta ka ji tsoron Allah yayin da kake sarari karka ji tsoron mutane ka ji tsoron Allah shi ne wannan ne yake cewa da mutane za su ga girman Allah su ji tsoron Allah kamar yadda suke ganin girman masu girma a cikin su da Allah ya nada dawa daga cikin mutane sun zama waliyan Allah yanzu duk ajirancin mutum idan yaji in majayi ne Allah ya tsare mu da shan giya idan yaji in da dan dangi ne yaje shi giya a gidan giya ko a shagon da ake saida ta idan ya dauko ta a hannu yana tafiya in ya ga baban sa da Allah zai ba zai wurgar da giyan nan ba zai wurgar idan ya ga shirikin sa zai ko ta ba ne ba ma giya ba da mutum zai dauki taba yana cewa in ka ga wani wanda kake jin kunya wallahi zaka murkushe wutan taban nan wata kila da hannunka wani ya wani zan ba ku ba da nutsuwa ba mun je wani wuri mun je zamu ga wani mutum akwai wani mutum da ni a kanin mu akwai mutunta da girmamawa mutukan gaske shirin da yana dan busu shiga ne ba ko da muka je ne ji zamu ga ni ma zan shiga ne ba wallahi daga zuwa sai ki kaiwa Allah ya kama ni amma ban ji dadi ba sai ya sa hannu ya murkushe wutan taban sai ya wurga ni ba mai lura ba wato yana da dukkan ta inganci yana shan taba ba saboda ciwar da nake da shi yake da ciwar a wajena to ashe inda irin wannan ciwar bayi da yawa za su ga Allah da wannan ciman kake aikata abu dan Allah yana ganin ka da ka zama waliyin Allah to shine wannan mutum ya ji tsoron Allah a koyi abin duk da ba za ka iya aikatawa ba a idan mutane dan kunyar jama'a saboda ba kyau ba kyau Allah ne yana to ai gara ka ji kunyar Allah ka ji tsoron Allah kar ka aikata shine ma'anin a ji tsoron Allah a boye duk zunubi ba kyau kai ka aikata zunubi ko da kai kadai a boye ne kar ka dauka a ni kadai ne ba wanda yake ganin Allah yana ganin ka ba wanda yake koya wa Allah to wanda duk ya fi karfin zuciyar sa ya ji tsoron Allah a boye to masu jin tsoron Allah a boye shine wanda Allah ta'ala ya tanada musu gafara sannan kuma da babban lada gidan aljanna an ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi gauro ne da mushi sannan kuma yana da talauci haka ne kuma an ce ma yin wani damun sa wata ran da daddare ya rasa ko a ya rasa yadda zai shi shiga wani gida kawai da yake kofa mu dai da ya shiga sai ya ga asusun kuɗi zai dauka sai ya tuna wannan aya innal ladina yashawna rabbahum bil ghaibi law mafratun ajrun kabir wadanda suka yi tsoron Allah a boye Allah ya tsara da musu gafara da babban lada sai ya ajiye da dauki wannan asusun kuɗi ba sai ya ga wani ɗaki iska yana ta dawo sai lokaci sai ya ga wata mace tana kwance kusan jikinta haka 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 dai haka sai ya ce a'a yanda yake da shi ba mata ce da shi ba yana da sha'awa bari ya je mara wajen matar nan ko wani abu zai faru zai je sai ya tuna innal ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahu maghfiratun wa ajrun kabir sai ya je wajen matar nan ba zai fita sai ya ga dan karamin ɗaki haka sai ya ga akwashi da ya bude akwashin aka ce sai ya ga abinci ne kuma yana jin yunwa yau ya dauka ya sunguma ya je ya ci haka ya hakura da yunwan sai da dauki abincin nan ba kawai ya fita kama hanya ya tafi sa washe gari manzo Allah ya fito fada yana zaune sai wata mata ta zo da hijabi ta rufe jikinta ta ce ya rasulullah ina da magana annabi ya ce menene yake tafi da ke bayar Allah ya ce jiya da daddare nayi kamar ina bacci wani abu ya shigo gidana kuma na zama mutum ne amma Allah ya kiyaye ni bai zo yayi wani abu da ni ba kuma na duba duk kayan gida na ba dauki wani abu ba to da ma Rasulullahi miji na yayi shahada sai na zauna haka zuwa wani lokaci amma yanzu ina ga ina bukatar a sama mini wani wanda zai aure ni in samu kariya daga abin da ya so ya faru jiya Allah ya kare sai manzo Allah ya duba sahabbai jama'a ko da yake neman aure a cikin ku yake son mace a je sahabin nan da yake shiga gidan nan yana wajen sai yake ga ni ya Rasulullahi ina so kina son sa eh annabi sai dora musu aure saboda haka shi kenan sai koma da ita wannan kuɗi ya zama na nasa sannan matar ta ta halal
abinci ga abinci a cikin gidan. Don haka jama'a abin da nake cewa duk abin da kowa yake nema sai ya zo maka ta fuskan haram. Ka ji tsoron Allah dan Allah ya hana mutum yayin mu'amala da haram. Idan ka ji tsoron Allah irrobanka ne to Allah zai juyo maka da abin ka samu abin ta hanyar halal. Wannan aya tana nuna mana tsoron Allah. Tsoron Allah mabu'i ne na dukkan alkhairai. Mun karanta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min hayth la yahtasib. In kana cikin kunci ka bi tsoron Allah, Allah zai baka mafita. Idan kana cikin talauci ka bi tsoron Allah, Allah zai yaye maka talauci ya baka arziki. Sannan idan kana zunubai da yawa ji tsoron Allah ta istighfari. Wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi. Wanda ya ji tsoron Allah ya samu takawa, Allah zai kankare masa munanan ayyukansa. Kana so ka samu lada manya manya babban lada wajen Allah ka ji tsoron Allah yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dhibu lahu ajra. Allah ya baka lada babbar daga darajar ladar da zai baka. Idan baka fahimtar ilimi kai da tsiki ne yi kokari ka ji tsoron Allah sai Allah ya baka ilimi ka zama professor ma kai ba professor ba ma dakta ba amma ko shi in kuka garza karo sai ka kai shi kafa saboda takawa wa taqullaha ya'allimukumullahu wallahu bi kulli shay'in alim. Mabudin ilimi wanda yake daga mutum ya gagara ayi shin wani yaushe ya karatun nan ne ta kawa ne ji tsoron Allah, Allah sai ya zama malamin ka. Don haka a ji tsoron Allah. Abin da na faɗe shi daidai, Allah ya sa mu yi tarayya da kuskure ladan wanda na yi kuskure. Allah ya gafarta mini da ku. Allah ya biya mana buƙatotin. Allah ya ɗaga darajar mu. Allah ya kiyaye mu dukkan shari. Allah ya haɗa mu da alheri duniya da lahira. Allah ya tsare mana mutuncin mu da lafiyar mu da iyalan mu. Allah ya ɗaukaka darajar mu. Ya Allah ka ji ƙan iyayen mu da malaman mu. Ya Allah ka gyara mana ƙasar mu. Allah ka shirye shi wa gabanin mu. Allah ka shirye shi wa gabanin waɗanda suke son shimfiɗa alkhairi. Allah ka taimake su. Waɗanda suke son lalata tsawar daga ƙasa Allah karka ba su sa'a. Ya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya. Ka kawar mana da fitintunu gaba ɗaya. Ya Allah ka ƙara arzikin wannan ƙasa namu na Najeriya. Allah ka sarya makiya addini waɗanda suke cikin addinin da wajen addini. Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmai. Ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai wanda suke cikin ƙunci. Allah ya yaye musu wannan wahala da ake ciki. Allah ya kawo mana sauƙi saboda darajar alƙur'ani, saboda alfarma da darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanda bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya, wanda duk bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya, mu da muke da lafiya Allah ya ƙara ya inganta mana lafiyar mu. Saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke neman addu'o'i wurin mu, Allah ya biya musu buƙatocinsu da namu. Kowannen ku nan yana da wata buƙata zuciyarsa, Allah ya sani. Allah shi ke biyan buƙata, Allah ya biya musu buƙatarsa. Allah ya biya mana buƙatocinmu saboda alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im. da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammad. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.